بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله ومن تفقه هذه المسألة وتأملها حق التحمل انتفع بها غاية النفع ولم يتكل على القدر جهلا منه وعجزا وتفريطا وإضاعة فيكون توكله عجزا وعجزه توكلا بل الفقيه كل الفقيه الذي يرد القدر بالقدر ويدفع القدر بالقدر ويعارض القدر بالقدر بل لا يمكن الإنسان أن يعيش إلا بذلك فإن الجوع والعطش والبرد وأنواع المخاوف والمحاذير هي من القدر والخلق كلهم ساعون في دفع هذا القدر بالقدر وهكذا من وفقه الله وألهمه رشده يدفع قدر العقوبة الأخروية بقدر التوبة والإيمان والأعمال الصالحة فهذا هو القدر المخوف في الدنيا وما يضاده سواء فرب الدارين واحد وحكمته واحدة لا يناقض بعضها بعضا ولا يبطل بعضها بعضا فهذه المسألة من أشرف المسائل لمن عرف قدرها ورآها حق رعايتها والله المستعان لكن يبقى عليه أمران بهما تتم سعادته وفلاحه أحدهما أن يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير وتكون له بصيرة في ذلك بما يشاهده في العالم وما جربه في نفسه وغيره وما سمعه في أخبار الأمم قديما وحديثا ومن أنفع ما في ذلك تدبر القرآن فإنه كفيل بذلك على أكمل الوجوه وفيه أسباب الخير والشر جميعا مفصلة مبينة ثم السنة فإنها شقيقة القرآن وهي الوحي الثاني ومن صرف إليهما عنايته اكتفى بهما عن غيرهما وهما يريانك الخير والشر وأسبابهما حتى كأنك تعاين ذلك إيانا وبعد ذلك إذا تأملت أخبار الأمم وأيام الله في أهل طاعته وأهل معصيته طابك ذلك ما علمته من القرآن والسنة ورأيته بتفاصيل ما أخبر الله به ووعد به وعلمت من آياته في الآفاق ما يدلك على أن القرآن حق وأن الرسول حق وأن الله ينجز وعده لا محالة فالتاريخ تفاصيل لجزئيات ما عرفنا الله ورسوله به من الأسباب الكلية للخير والشر
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Modibo a nan kofar Kaura a cikin garin Katsina a wannan yammaci na ranar Talata daren Laraba 23 ga watan Zulqa'ida hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1433 wanda kuma yazo daidai da 9 ga watan 10 miladiya ta 2012 a wannan majalisi da muke karatu cikin littafi mai suna Adda'u wad-Dawa ko Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'an ad-Dawa'i Shafi na al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala wanda kuma wannan shine darasin mu na 13 a jerin gwanan darussan mu a wannan majalisi wannan shine na 188 idan ba a manta ba gabar da Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala yake tattauna magana akan ta ita ce gabar asbab cewa komai da ka gani akwai sababi saboda haka ita ma addu'a min jumlatil asbab addu'a tana daga cikin jumlar asbab saboda haka mutum ba zai ce ya dogara da kaddararsa ba abinda Allah ta'ala riga ya rubuta masa shikenan ya san ba zai canza ba saboda haka shi ba zai yi addu'a ba ba zai roƙa wajen Allah ba malam ya tabbatar mana da kuskuren wannan ra'ayi ko kuskuren wannan fahimta ko wannan aqida. Mutum ya ce ba wani amfani ba da wani amfani mutum ya yi addu'a wai saboda an riga an rubuta komai, Allah ya riga ya kaddara komai. Ya nuna masa wannan ba karamin jahilci bane, kuma wanda yake karanta Al-Qur'ani da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kuma san tarihin rayuwar dan adam a doron kasa, zai fahimci cewa wannan babu shakka jahilci ne ba karami ba. Malai ya kawo mana ayoyi da dama wanda ya kawo su a matsayin misali, inda Allah ta'ala ya hada ayyukansa da asbab, wato Allah ta'ala yana yin abubuwa saboda wasu asbab da ya sanya, wadanda Allah ta'ala ya ni'imta su ya ba su rayuwa mai kyau mai dadi a duniya saboda wasu dalilai, da kuma wadanda Allah ta'ala ya azabta su ko ya kama su da wasu laifuffuka, ya musu wata ukuba a nan duniya, ya halaka su saboda wasu dalilai. Saboda haka komai Allah ta'ala ya hada shi da sababinsa. Malam ya yi mana dogon bayani ko kuma ya kawo mana ayoyi da dama na Al-Qur'ani waɗanda suke tabbatar da wannan. To shi ne yake karkare maganarsa da cewa wa man faqa hadhihi al-mas'ala wa ta'ammalaha haqqa ta'ammul intafa'a biha ghayata an-naf'i, wanda duk ya fahimci wannan mas'ala ya tsaya yayi tunani akan ta tunanin da ya dace, intafa'a biha ghayata an-naf'i, to zai amfana da wannan mas'ala din wato matukar amfani. Walam yattakil ala al-qadri, ba zai yi tawakkalin ƙarya ba, tawakkali na banza akan kaddara, jahalan minhu wa ajzan, saboda jahilcinsa ko saboda gajiyawarsa, wa tafritan saboda kasawarsa, wa idha'atan saboda tozartawarsa, fayakunu tawakkuluhu ajzan wa ajzuhu tawakkulan, daga nan tawakkalinsa ya zama gazawa ko kuma gazawarsa ya mayar da ita tawakkali. Malai ya ce balil faqihu kullu al-faqihi alladhi yaruddu al-qadara bil qadar, yace faqihi wanda yake mai ilimi, cikakken ilimi shine wanda zai mayar da kaddara ta hanyar rike kaddara, wato ya kama kaddara dan ya ture wata kaddara, wa yadfa'u al-qadara bil qadar, ya rike wata kaddarar dan ya ijiye wata kaddarar, wa yu'aridu al-qadara bil qadar, ya ainihin kara wata kaddarar da wata. Wannan shine faqihi, shine wanda ya san, wato yake da cikakken ilimi, yake da cikakkiyar fahimta. Bal la yumkinu al-insana ya'ishu illa bidhalika, malai yace dan adam ma ai ba zai taba yuwa ya rayu ba sai idan ya yarda cewa ya rike kaddara dan ya gora ta da wata kaddara, ko ya ture wata kaddara ta hanyar rike wata kaddara. Fa innal ju'a wal 'atasha wal barda wa anwa' al makhawif wal mahazir hiya min al qadar, malai yace saboda yunwa da kishi da sanyi da sauran abubuwa na ban tsoro waɗanda ake guje musu, dukkaninsu suna cikin kaddara. Wal khalqu kulluhum sa'una fi dab'i hadha al qadar bil qadar, kuma dukkanin halitta suna kai kawo, suna gogormaya, suna tashi fadi ba dan kuma ba dan su ture wannan kaddarar ta hanyar rike wata kaddara. Wato abinda malam yake cewa, wanda duk ya sa ido ya karanci wannan mas'ala ya san cewa ko menene kake gani Allah ta'ala ya hada shi da sababin sa, in kana son sa to ka rike sababin, ka kama sababin, kada ka ce kana son abu amma ba za ka tashi kai ka tabus wajen neman sabab ba, ka zauna kana jiran wai kaddara, kana jiran abu, in Allah ya kaddara maka ka samu, in bai kaddara maka ba ai ba za ka samu ba, ba za ka yi wani abu ta bangaren ka ba, ba za ka yi ka tabus, ba za ka tashi kai wani kazar-kazar ba. Ce to duk mutumin da ya samu fahimtar cewa Allah ta'ala ya hada komai da kaddararsa, to wannan babu shakka zai amfana da wannan a rayuwarsa, zai amfana da wannan a rayuwarsa. Shi yasa ko me kake so sai ka bi hanyar da ake bi domin ka samu wannan abu. Idan ilimi kake nema to ka tashi tsaye, idan kana so ka samu ilimi to ka tashi tsaye wajen neman sa, wajen zama inda ake karantar da shi da bibiyar masu shi da tambaya da karatu da nazari da tayalli tattafai da kai kawo wajen neman sa, haka ne zaka tara shi. Amma mutum ya zauna kawai yana rera waka cewa shi yana so ya zama malami ko mai ilimi, amma kuma ba a ganin shi gurin da ake karantarwa, baya neman sa, baya tambaya, baya karanta littafi, baya komai, amma yana jiran ya zama mai ilimi, babu shakka wannan yana yaudarar kansa ne kadai, yana bata wa kansa lokaci, yana nuna gajiyawarsa ce, yana nuna gajiyawarsa. To haka ko menene na rayuwa? Idan dukiya mutum yake nema sai ya tashi tsaye wajen neman ta zuwa inda ake samun ta, kasuwanci ne, aiki zai, kwadago zai, menene zai yi, ya ga cewa ya bi hanyar da take ita ce za ta samu masa da wannan dukiya. Amma ba zai zauna a gida ba, yana baccinsa, yana jiran dukiyar ta rarrafo ta zo ta same shi har kan gadansa. Babu shakka wannan ba karamin jahilci bane ko wauta ko rashin hankali. Wannan shine abinda malam yake cewa duk wanda ya fahimci wannan matsala to a rayuwarsa zai amfana kwarai da gaske. Ya rika sanin cewa komai da sababinsa, in kana neman sa bi sababinsa, in ka bi sababinsa Ubangiji Ta'ala kuma sai ya sahale maka ya hore maka. Walam yattakil ala al-qadri jahlan minhu wa ajzan. Wato saboda at-tawakkul shine tawakkalin ƙarya, tawakkalin da ba na gaskiya ba, tawakkalin banza. Mutum ya zauna ya ki komawa ta hanyar rike sabab ya ce ya yi tawakkali, wannan tawakkali ne na banza, ba shi da amfani, ba shi ne tawakkali ba. Tawakkali shi ne ka rike sabab tare da mai da al'amarinka ga Allah, wato al'akhdhu bil asbab ma tafwid al-amr ila Allah. Ka rike sababi ka tare da kamar yadda al'amarinka zuwa ga Allah. Abinda ake nufi da kamar yadda al'amarinka zuwa ga Allah, kada ka rika ganin cewa tsoron rike wannan sababin zai baka abu. Ka sani cewa Allah Ta'ala ne ya umarta da a rike asbab, amma kuma shi ne mai bayarwa, kuma shi ne mai hanawa. Kada ka rika jin cewa ai tun da ka rike wani to sai ka samu, ko tun da wani ya tsaya maka to dole a yi da kai, dole ka samu, ko tun da ka yi ilimi ko kake da basirar kwarewa ta kan akan wata harka to dole ma ka samu abin da kake nema ta wannan harkar. Jin haka da dogaro da sabab wanda yana wato kawo matsala a cikin tauhidin mutum. Sannan kuma watsar da asbab, mutum ya watsar da asbab gaba daya, ya ce kawai ya dogara da kaddararsa, to shi kuma wannan gajiyawa ne, jahilci ne, sakaci ne, tozarta abinda Allah Ta'ala ya ce a kula da shi ne. Fa yakunu tawakkuluhu ajzan wa ajzuhu tawakkulan. Daga nan sai ya mayar da tawakkalinsa ya zama gajiyawa, ko kuma gajiyawa sai ya rimai da tawakkali. Alan ya ce malamin da yake malami na hakika, al-faqih kullu al-faqih man alladhi yaruddu al-qadara bil qadar wa yadfa'u al-qadara bil qadar. Duk abinda ya same ka shine kaddara, saboda haka da kaddara ne zaka tura kaddara, da kaddara ne zaka gwara kaddara, da kaddara ne zaka ijiye kaddara. Bal la yumkinu al-insan ya'ishu illa bidhalika. Mutum ma ai ba zai rayu ba sai idan ya gwara kaddara da kaddara. Kaddara ini za ta sa ka ji yunwa, Allah ya kaddara za ka ji yunwa, to kuma kaddara ta ka ijiye wannan kaddara shi ne ka nemi abinci ka ci. Kaga anan ka buge kaddara da kaddara. In kana jin kishi, kaddara ce ka ji kishi din, saboda in ka ji kishi Allah ya kaddara maka jin wannan. Me za ka yi ka buge wannan kaddara, ka ture ta, shi ne ka sha ruwa. To shi ma wannan shan ruwan kaddara ce, saboda anan ka ture kaddara da kaddara. Haka nan mutum ƴaƴa yake so ya samu, to sai ya aure. In ya aure to wannan hanya ya dauko hanyar neman samun ƴaƴa. Zama ba aure kana jiran ƴaƴa wannan wauta ne ko jahilci ne. Haka ko meye kake nema wannan abun kaddara ce. In kana son kawar da ita shine ka nemi kaddarar da take tudadduhu, wato tana karo da wannan sai ka rike ta. Saboda haka ita ma addu'a kaddara ce. Saboda haka abinda ya same ka kaddara ce. Addu'ar da zaka yi Allah ya dauke maka wannan abun, ya raba ka da wannan abun, shi ma kaddara ne. Saboda haka fa anta tadfa'ul qadara bil qadar. Kamar farawon da yayi sata aka kawo shi gaban sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu, ya tabbatar da yayi sata yayi ikrari. Sayyidina Umar yace me yasa yayi sata yayi kaddara ce? Dan haka kada a yanke masa hannu. Sayyidina Umar yace to mu ma zamu yanke maka hannu da kaddara. To kaddara ce ta sa kai sata, mu ma da kaddara ce zamu yanke maka hannu. بل لا يمكن الإنسان يعيش إلا بذلك فإن الجوع والعطش والبرد وأنواع المخاوف والمحاذير هي من القدر. وعليك متبا زي تبقى رايوبا سيايا الدتشوا قومي ليني كدرا نيكم دا كدرا زي إيا كودشي شي دو من يموا دا كشي دا سني دا سورا أبو بوان دا قدا يكي سورو كويكي بوجيوا دكا ننسو سنة شكين كدرا. والخلق كلهم ساؤون في دفع هذا القدر بالقدر. في دكان هل تكما ما سكيكا وني na shiga sun kawar da wannan kaddarar ta hanyar rike wata kaddara wa hakaza man waffaqahu Allah wala ce to haka dukkan wani wanda Allah ta'ala ya masa tawfiki ya masa gamda katar wa alhamahu rushdahu ya kinsa masa shiriyarsa yadfa'u qadara al-uqubati al-ukhrawiyyati bi qadari at-taubati wal-imani wal-a'mali as-salihah wal-a'mali as-salihah haka da duk wanda Allah ta'ala ya gamda katar sannan ya kinsa masa shiriyarsa to yana tura kaddarar uquba ta lahira ta hanyar rike kaddarar tuba da imani da aiki na kwarai wato akwai uquba da Allah ta'ala ya tanada ga dukkan wanda ya saba mata ga dukkan wanda ya kafirce ga dukkan wanda yake ayyuka na kwarai ko ya muna nan aiki da me zaka ture wannan kaddara shine ta hanyar tuba ta hanyar imani ta hanyar al'amalus salihah saboda ka su kansu al'amalus salihah din nan ayyuka na kwarai da muke yi sallah azumi zakka da sauran ayyukan da Allah ta'ala ya shar'anta mana dukkanin su min jumlatil asbab in aka ce dan adam yana shiga aljanna bi sababi amalihi aikin ba wai shi ya saya masa aljanna ba farashin aljanna bane amma shine sabab ubangiji ya sanya shi ya zama sabab ne na ya samu aljanna din dan me yayi zaka kare kanka daga fadawa cikin wuta ta hanyar mutun yayi imani ya tuba ya ayyuka na kwarai to mutumin da yake san aljanna amma ba zai tuba ba ba zai daina laifuffuka ba ba zai ayyukan kwarai ba kaga wannan baya yin sa'ayi da ya ga ya tura kaddara da kaddara don bai rike asbab din ba fa hadha wizanul qadar al maqouf fi dunya wa ma yudadduhu sawa wannan hakiki yana jika ce fa hadha huwa fa hadha wizanu kagara fa hadha wizanul qadar al maqouf fi dunya wa ma yudadduhu sawa wato wannan shine daidai da kaddarar abinda kake jin tsoro a duniya wa ma yudadduhu da abinda yake kishiyantar wannan wato abinda yake kaddarar abinda kake kaddarar da kake jin tsoronta ta lahira daidai take da kaddarar da abinda kake jin tsoronsa na duniya abinda kake tsoronsa a lahira kaddara ce yaya zakai ka kubutar da kanka daga wannan kaddarar shine kai aikin da Allah ta'ala ya ce ayi in an yi za a kubuta ka zama mai mutumin kirki ka zama mai imani ka zama mai aiki na kwarai sai ka kubuta daga waccan kaddarar ta abinda kake jin tsoron ya same ka a lahira to haka daidai yake da kaddara ta duniya ita ma kaddara ta duniya ta abubuwan da kake tsoro ai ba za ka iya kauce ma wannan kaddarar ba sai ta hanyar rike asbab in aka ce wannan hanya ba ta da kyau in aka bita ana gamuwa da barayi ko da miya abin nan da namun daji hanyar da zaka ka kauce ma wannan abin da ake tsoro shine ka sake hanya ka bi hanyar da take amina to yadda haka yadda abin yake a duniya to haka yake abin a lahira ma haka yake abin ba za ka iya samun abin da kake so ba na jin dadi a lahira sai ka bi ta farkin da aka ce in ka bi shi zai kai ka zuwa ga wannan abu mai dadi da ake samu fa rabbud jarayni wahid ubangijin gidajen biyu ɗaya ne ubangijin duniya lahira shine ubangijin duniya din shi duniya shi lahira duk gaba daya wa hikmatuhu wahidatun la yunaqidu ba'daha ba'da hikimar sa guda daya ce sashin ta baya warware sashi wala yubtilu ba'daha ba'da sashin ta baya rushe sashi hikimar ubangiji guda daya ce fa hadhihi almas'alatu min ashrafil masa'ili liman arafa qadraha malai ce to wannan mas'ala tana daga cikin manyan mas'aloli ga wanda ya san wato girmanta ya san gurgurdan darajarta wara'aha haqqa ri'ayatiha yake yayata yadda ya cancanta a kiyaye ta wallahu almusta'an Allah shine wanda ake nufa da neman bukata shine wanda ake neman bukata biyan bukata a wajen sa lakin yabqa alaihi amrani mala yace sai dai akwai wasu abubuwa guda biyu da kai dan adam ya kamata ka lura da su yabihima tatimmu sa'adatuhu wa falahuhu wanda sai ka lura da waɗannan abubuwa ne guda biyu zaka samu sa'ada zaka samu kyakkyawar rayuwa ta duniya ko ta lahira zaka samu rabauta a duniya da lahira waɗannan abubuwa ne guda biyu ahaduhuma abu na farko an ya'rifa tafasila asbab ash-sharr wal khair dan adam ya san bayanin sabubban samun alkhairi ko sabubban haduwa da sharri ya san su sani dalla-dalla, sani daki-daki, ya san abu kaza zai haifar da alkhairi, abu kaza ma zai haifar da alkhairi, yin aiki iri kaza zai haifar da alkhairi, yin aiki kaza zai haifar da sharri, haka nan abu kaza ma zai haifar da sharri, hanya kaza za ta haifar da sharri. Wato musin ya san abin daki-daki, tunda mun ce Allah ta'ala ya sanya wa al-khairu asbaba, ja'ala lil-khairi asbaba wa lil-sharri asbaba. To ya za a yi ka samu sa'ada, jin daɗin rayuwar duniya da ta lahira, shine ka san menene asbabul khairi kuma menene asbabul sharri. Sani, wato sani na dalla-dalla, daki-daki, filla-filla, kowanne ka san shi, ba sani a dunkule ba. Wa yakunu lahu basiratun fi zalika, mutum ya zan yana da basira, yana da fahimta, yana da ganewa akan wannan. Ta yaya zai samu wannan basira? Bima yushahiduhu fil ala, mutum ya zan ya samu basira, ya samu ganewa saboda abin da yake gani yana faruwa a duniya. Wa ma jarrabahu fi nafsihi wa ghairihi, da abin da ya jarraba ya ga ya faru a kansa ko ya faru a wani sa. Wa ma sami'ahu min akhbaril umami, وما سمعه من اخبار الامم نجكاتيم في اخبار الامم وما سمعه من اخبار الامم قديما وحديثا ده الابار ركن ده يجي الاممين ده suka gabata a da da yanzu. Wato ta inda zai gane asbabul khair wa shar, shine abin da zai rika gani yana faruwa a duniya. Kamar yanda muka shafadi shi tarihi ba wani abu bane, majmu'at ahdath ne, abubuwa ne da suke ta faruwa waɗanda suna da asbab da nata'ij, suna da abin da ya haifar da su kuma suna da abin da suka haifar su kuma bayan faruwarsu. Saka duk tarihi haka ne, sai ka harakatu tarih abu ɗaya ne kawai yake juyawa, abu kaza ya faru saboda kaza, da ya faru shi kuma sai ya haifar da kaza. Duk sanda aka sake samun wannan abin ya zo ya kuma faruwa, to zai haifar da irin wannan. In aka bincika kuma za a ga abin da ya haifar da wannan abin shi ya haifar da wancan. Saboda haka wannan ita ce harakatu tarih, asbab ne wa nata'ij, sababba ne, ahdath ne, laha asbabuha wa laha nata'ijuha. Shi yasa Allah ce wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Saboda haka abin da dan adam yayi a da can ya jawo masa fushin Allah, Allah ta'ala ya kama shi da laifi, to haka abin zai ci gaba da dorewa. Duk sanda dan adam yayi shi zai sayo kansa haushin Allah, kuma Allah zai kama shi da wannan laifin. Abinda dan adam yayi a da ya ji dadin rayuwarsa ya samu sa'ida, to haka nan duk sanda zai rike wannan hanyar Allah ta'ala zai jiyar da shi dadi, zai samu sa'ida ta rayuwa. To haka abin yake, ba zai canza ba. To dan adam da zai iya jin samun sa'ada ta duniya da lahira shine wanda zai sa ido ya ga me yake kaiwa kai kawo a duniya, me suwane da wane da wane suka yi, me kuma ya biyo baya wane da wane da wane shi kuma ya biyo, me shi kuma ya haifar masa. Saboda haka tanan ne zai san tafasilu asbabi alkhairi wa sharri, ko shi a karan kansa zai yi wani abu, shi da karan kansa ya ji dadin abin da yayi, ya kwana yana farin ciki, ya ga alamar asar dinsa, alamun abin gashin a rayuwarsa, ko kuma abinda zai yi ya kwana yana bakin ciki yana nadama. Kaga ya san wancan sabab ne na khairi, na alkhairi, wannan kuma sabab ne na sharri. Saboda haka ko ya jarraba a kansa, ko ya gani a tare da wani wa daga abinda ya ga abinda ya haifar masa, to haka ne zai san tafasilul khairi wa sharri. Wa ma sami'ahu min akhbaril umam, da abinda zai ji labarin, abinda zai ji na labaruka na tarihin al'ummomin da suka gabata, Allah ta'ala yayi ta bada labarin abinda ya gudana na al'ummomi tun daga halittar annabi Adam alayhi salam har zuwa lokacin da kake rayuwa. Duk abubuwan suna nan a rubuce a sajjale fi zakiratit tarih. To dan adam ya san waɗannan abubuwan shine amfanin karanta tarihi. Da ba amfanin karanta tarihi dan ka dauki iza da ibra, ka dau izina, ka dau darasi, ka dau wa'azi, ba wai kawai ka kaji kawai kamar kana karanta dare 1001 kawai ka rika jin labari, amma ba tare da kana kokarin ya za ka ɗabbaka labarin a rayuwarka, menene labarin nan ya kunsa na zarafi na karantarwa kai kokarin ka fa'idanta da shi me ya kunsa na darasi na karantarwa wanda za a guda kai kokari ka guje masa yace wa min anfa'i ma fi zalika tadabburul qur'an abinda yafi komai amfani anan shine karanta qur'ani da tadabburin sa wato cincintini ko tunani cikin ayoyin sa shine kundin da yafi kowanne zama gaskiya ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا أبدا الله تعالى يتبار وما كان حديثا يفترى باقل يا بشي أكي كركرة بالا باري بني كركرة لي دع أبدا القرآن يكتفى وانا أبني واند يرقى وكان واند أبنجلت عليك لا برتا وان أدى ثوراك باب أبدا أن أدى زي تدبر انسى ya amfani da shi a san wajen sanin asbabul khair wa shirr ila alqur'ani shi yasa duk wani abu da za a fada maka na tahlilat wato ai maka nazari na kalailai cewa a ga maka ai ga abubuwan da ake kullawa ga yadda makidar arna ko kafiran duniya take kaza kaza ana maka analysis ana maka nazari ana kalailai ce maka abu ba zai kai abinda alqur'ani ya fada alqur'ani ya fada abinda shine kat walan tarza anka alyahud walan nasara hatta tattabi'a millata ba za su taba yarda da kai ba sai kai ma ka zama su ka bi addinin su wadu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a kawai so suke ku ba ku zama kamar su da abinda suke na kafirci kuma ku yadda ku yi ba wata natijar wani tahlil ko wani nazari ko wani bincike da za a yi da zai wuce wannan inda har na gaskiya ne duk abinda za a yi karshe za a ga sakamakon so ake kuma ku zama haka saboda haka a to muku da maganar yancin mata a kyale mata su fita a ba su yancin su a ba su daidaito da namiji ka a kawo bambanci tsakanin mace da namiji a don koma so ake yi kuma ku zama yadda suka zama rayuwarsu tsakaninsu da matansu ba mai jin daɗin wani shi baya jin daɗinta ita ma ba ta jin daɗinsa to tunda sun tsinci kansu cikin wannan matsala to ta fashe ma kowa ya rasa kowa ma kai ya ji daɗi yaya ku za ku ji daɗin zamantakewa da sa'ada da girmama juna da takamuli kana yi mata abinda ba za ta iya ba ita ma tana maka abinda ba za ka iya yi ba kuna kammala juna ta yaya za ku zauna a haka su kuma suna cikin matsala suna cikin bala'i suna cikin rashin fahimtar juna to gara ta bare kowa ya rasa shine wadu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a saboda haka babu abinda ya kai tadabburin alqur'ani ka karanta suratul baqara suratul ali imran kaji yadda Allah ya suranta makidar yahudu makidar arna makiya yadda Allah ya suranta makidar to duk abinda zaka faɗa bai kai wannan ba dan wannan kalamu rabbil alamin ne kalamu alimin bi zati sudur ala ya'lamu man khalaq huwa saboda haka shi ya halittar shi ya san waye halitta kuma shi ya san halin kowa shi ya sa malam ya ce wa min anfa ima fi zalika tadabburul qur'an babu abinda ya kai tadabburin alqur'ani game da wannan matsala din fa innahu kafilun bidhalika ala akmalil wujuh shi da zai dauke maka zai daukar maka nauyin yi maka wannan bayani bisa fuskar da ta fito wace kamala wa fihi asbabu sharr wal khair jami'an mufassalatan mubayyanatan a cikin sa akwai bayanin sababban alkhairi ko sababban sharri mufassalatan mubayyanatan daki a bayyane babu abinda Allah ta'ala ya bari ma farratna fil kitabi min shay haka dukkan abinda Allah ta'ala zai sa zai dora ka hanyar da zai dora ka akan ta kai ka gagaci ubangiji ya gaya maka ita inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura haka ubangiji ya riga ya yi bayanin waɗannan bayani daki thumma sunnah sannan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam fa innaha shaqiqatul qur'an min sunna shaqiqiyar alqur'ani ce wa dai suka fito daga tsotsuwa ɗaya suka fito hanya ɗaya suka biyo wa huwa alwahyu athani wa hiya alwahyu athani sunna wahayi ne na biyu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ala inni utitu alqur'ana wa mithluhu ma'ahu da alqur'ani da sunna haka Allah ta'ala ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam dukkanin su wahayi ne daga Allah ba ya tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha to ita ba ka karanta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ka ji bayanansa da maganganansa da abubuwan da ya faɗa waɗanda ɗan adam idan ya rike ya aiki da su za su har zama masa alkhairi in ya rike ya ki aiki da su kuma za su zama masa matsala wallahi zaka duba rayuwa gaba daya babu abin da yake jawo al'umma matsala irin barin karantarwa ta alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam su kansu musulmin abin da za su samu kansu a ciki na rauni da wulakanci da kaskanci idan ka koma kai nazari sai kaga cewa karantarwar alqur'ani da sunna din aka bari to a ko menene zaka bar a cikin harkar iyalinka a gida idan zaka saki alqur'ani da sunna to sai ka samu matsala sai ka ga abinda duk kake so ka samu daga iyalanka matarka ko ƴaƴanka to ba zaka samu ba abinda duk kake so ka gujewa na matsala ta bangaren matarka ko miji ko ƴaƴanka ba zaka iya guje mata ba saboda ka saki layi ka saki hanya wanda yayi ka yayi su ya ce ga abinda zaka yi ka zauna lafiya ga wanda zaka yi ka shiga matsala kai kuma kai gurus ko ka jahilci abin baka ma san shi ba ko ka san shi amma ka sa kafa ka take saboda san zuciya saboda san rai saboda koyon wasu to zaka zo ka shiga matsala zaka zo ka shiga matsala irin wannan kowa daga nan kowa idan aka ce ya bada misalai ya bada tarihin abubuwa da ya sani a irin wannan zai baka abubuwa da yawa ya ga wane ya ga wane ya ji wane ya ga wane abu kaza ya faru saboda kaza 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 da yayi ya dauki yarsa ya kai ta Turai cikin arna da yi karatu da ta yarinya ce mai ladabi mai hijabi mai tarbiya mai girmama na gaba mai kame kai ta je can cikin dan kankanin lokaci ta dawo a birkice a hargitse a yamutse ta zo tana hararan mahaifiyarta tana daka mahaifiyarta tsawa ba ta jin umarnin mahaifiyarta ba ta yadda ta ansa duk wata kira wanda mahaifiyarta ba ko cewa ce ta shi kirba kofacin ba ta shi ba sai ta ga dama sau aka za ta shiga ta fita da maza abinda duk aka santa da shi ya canza a lokacin da zai kai ta din idan aka masa nasiha aka karantar da shi aka gaya masa wannan bai halatta ba wannan bai dace ba wannan ya saba wa koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam da musulunci a lokacin sai ma ai rigima da shi kun fiye tsanani kun fiye tsauri kun fiye kaza kun fiye kaza sai bayan ta dawo ya ga abinda ba shi ne ba ko wani da ake gaya mun haka ta faru da gare shi lokacin da ake masa nasiha ya kiji ba abinda ba a gaya masa ba ya kawar da kai ya dau yar ya je ya kai shi da kansa ya rika mafarki ga cin tana iskanci da maza yana nan kasarsa tana America amma yana mafarkinta da ya kwanta bacci kawai sai ya rika ganinta ga tana tana bushasha tana rakashewa da maza hankalinsa ya kasa kwantawa ya kasa samun nutsuwa kawai yayi booking yayi visa sai America da Allah ya tashi da rabarta da ya je inda ya aje ta ya ce ina aka ce ai sun fita da abokanta ina suka tafi ana kai shi ya je ya same ta a hotel da ƴan iska ko ya kwaso ta hankali a tashi ya zo ya juye ta a gidansa kuma yana kawo ta zama matsala ba ta ji maganar babanta ba a gaban baki a gaban abin nan za ta kyari uwar ta gaya mata magana saboda ita ta je ta samo ƴancinta kuma ya zo yana cizon ɗan yatsa ya haka ta faru wanda kuma shi ya jawo kansa malai ce wa man sarafa ilaihima inayatahu iktafa bihima an ghairihima wanda duk ya mayar da kulawarsa da lurarsa da himmarsa zuwa ga alqur'ani da sunna iktafa bihima an ghairihima zai wadatu da su gabarun wasu wato in har mutum ya san alqur'ani ya san sunna annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan ba wanda ya kai shi wayewa ba wanda ya kai shi sanin dabara ta zaman duniya baya bukatar sai an koya masa falsafar rayuwa ya zai rayu, me zai yi, me ba zai yi ba, ya zai yi more ya samu ko ya zai me in yayi zai rasa, ba buƙatar wannan. Duk wani tahlil da zaka yi masa ko ma bayan abin da ya sani ne daga Al-Qur'ani da Sunna. Saboda haka wa man sarafa ilayhi ma inayatahu iktafa bihi ma an ghayrihima wa huma yuriyanika al-khayra wa sharra wa asbabahuma. Al-Qur'ani da Sunna suna nuna maka alkhairi, suna nuna maka sharri, suna kuma nuna maka abubuwan da suke jawo waɗannan abubuwa biyu, hatta ka annaka tu'ayinu zalika ayana, har ka rika gani kamar ga abin nan kana gani ƙoro ƙoro ƙolo ƙolo ido biyu, kamar ba labarin ta a'a kamar gashi nan ana maka majikin sa kana gani da idanka. Wa ba'da zalika, malai ce bayan wannan, idza ta'ammalta akhbaral umam, bayan Al-Qur'ani da Sunna, idan kai ta'ammuli, kai tintintini, kai nazari game da labarurrukan al'ummomi, tarihin al'ummomin da suka gabata, wa ayyamin laifi ahli ta'atihi, da kwanakin Allah a cikin game da mutanen da suke masu masa biyayya, wato irin abin da Allah ta'ala ya yi wa annabawa na ba su kariya da tsirar da su da inaya da su da ba su agaji, wa ali ma'siyatihi, da kuma abinda Allah yayi ayyamin lahi fi ali ma'siyatihi, irin yadda Allah ya kama al'ummomin da suka gabata wadanda suka yi wa annabawan Allah tawaye, suka cutar da annabawan Allah, suka yi musu izgili da irin abinda Allah ya yi musu. Idan mutum yayi tunani cikin wadannan abubuwa ya tsaya ya dube su da kyau, ba baka zalika ma alimtahu min alqur'ani was sunna, sai kaga wannan ya dace da abinda ka sani alqur'ani da sunna, to ba za ka ga bambanci ba. Wa ra'aita tafasila ma akhbara Allah bihi wa wa'ada bihi, nan zaka ga bayanin abinda Allah ta'ala ya bada labari ya kuma yi alkawari da shi, zaka ga bayanin sa dalla dalla daki daki. Wa alimta min ayatihi fil afaqi ma yadulluka ala anna alqur'ana haqq haqq, sannan kaga ayoyin Allah a cikin sararin duniya wanda zai nuna maka cewa abinda Allah zai nuna maka cewa Al-Qur'ani gaskiya ne, wa annar rasulu haqqun, manzon Allah gaskiya ne, wa anna Allah yunjizu wa'dahu la mahala la mahala, kuma Allah ta'ala yana zartar da alkawarinsa, yana cika alkawarinsa ba ko shakka. Fattarihu tafasilu li juz'iyyati ma 'arrafana Allah wa rasuluhu bihi min al-asbab al-kulliyyati lil khair wal sharr, shi tarihi bayani ne daki daki na abubuwan da Allah ta'ala ya bamu ya sanar da mu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mu, akwai abubuwa da Allah ya gaya mana, manzo Allah ya ga, to tarihi tafsili ne, yana maka bayani min al-asbab al-kulliyyati na al-asbab al-kulliya dunkulallu na al-khair da sharr, abinda Allah ta'ala ya dunkule yace wannan shine hanyar al-khairi, wannan ya dunkule yace shine, to tarihi shi kuma shi zai fasa maka wannan, kaga eh abu kaza din nan da aka ce alkhairi ne haka kuwa, gashi da ya faru a lokaci kaza a zamani kaza a gurin suwa da kaza, abu kaza sharri ne gashi ga abin da ya faru, ka duba ko fadar Allah da yake cewa wa antumul wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, ne ku rike imanin ku da kyau, ku rike addinin ku, ba ku sake shi ba, to ku ne a sama, wannan sharadin Ubangiji ya bayar ya kuma yi alkawarin zai sa musulmi zama a sama. Lokacin da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da al-ajilul awwal da al-ajyalul ula al-umma ta farko suka rike wannan imanin sai zama su ne a sama, ka duba cikin dan kakkadin lokaci yadda musulunci ya mamaye gurare na duniya, bal ma ya shiga ya karya manyan kasashe suka dawo karkashin sa, kasar Faris da kasar Rum, yankuna da dama da suke karkashin masarautun nan guda biyu suka dawo karkashin musulmi cikin dan kadan lokaci. Musulmi na suna sakin gurgurdai da suke sakin imanin da karantarwa gurgurdai da abin yake kubuce musu a hankali, yau a kwace wannan bangaren jiwa, kwace nan ji gata, kwace nan ana ta cinye kasashen musulunci, har aka zo wannan daukakar da suke da ita sai ta da kaskanci, me ya ja musu kaskancin, sun saki wannan sharadin in kuntum mu'min, saboda haka babu abin da yafi al'ummar musulmi ta samu tarbiya ta samu ruhi ta san me addini me kimar addinin ta a gurinta darajar addinin ta a gurinta in ta san wannan to ko ina ta samu izza amma in ta rasa wannan to za ta zama zalila za ta zama kaskantacciya wulakantacciya wacce ba za ta iya tsinana ma kanta komai ba
al'amru tsani an yahzara muqalatata nafsihi ala hadhihi al'asbab wa hadha min ahammi al'umur fa inna al'abda ya'rifu anna al-ma'siyata wal-ghaflata min al-asbab al-mudirrati lahu fi dunyahu wa akhiratihi wa la budd ولكن تغالطه نفسه بالاتكال على عفو الله ومغفرته تارة وبالتثويب بالتوبة والاستغفار باللسان تارة وبفعل المندوبات تارة وبالعلم تارة وبالاحتجاج بالقدر تارة وبالاحتجاج بالأشباح والنذراء تارة وبالاقتداء بالأكابر تارة أخرى وكثير من الناس يظن أنه لو فعل ما فعل ثم قال أستغفر الله زال أثر الذنب وراح هذا بهذا وقال لي رجل من المنتسبين إلى الفكر أنا أفعل ما أفعل ثم أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة وقد غفر ذلك أجمعه كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر وقال لي آخر من أهل مكة نحن إذا فعل أحدنا ما فعل اغتسل وطاف بالبيت أسبوعا وقد محي عنه ذلك وقال لي آخر قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أذنب عبد أذنب عبد ذنبا فقال أي رب أصبت ذنبا فاغفر لي فغفر له ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا آخر فقال أي رب أصبت ذنبا فاغفر لي فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي فليصنع ما شاء وقال وأنا لا أشك أن لي ربا يغفر الذنب ويأخذ به وهذا الضرب من الناس قد تعلق بنصوص من الرجاء واتكل عليها وتعلق بها بكلتا يديه وإذا أوتب على القطايا والانهماك فيها سرد لك ما يحفظه من سعة رحمة الله ومغفرته ونصوص الرجاء
أبو بيو مالا يتسوني sa'adar mutum rayuwarsa ta duniya dadin jin dadin rayuwar duniya da lahira ba zai same shi ba ko ba zai samu falahi ba rabauta a duniya da lahira sai ya san abu biyu ko ya rike abu biyu abu na farko ya fada shine ka san asbabut tafasil asbabul khair wa sharr ka san menene zai jawo maka alkhairi me zai jawo maka sharri ka san tafasil din wannan ya kuma ba da hanyar da za a san wannan alqur'ani da sunna da tarihin al'ummomin da suka gabata ka san alqur'ani da sunna kai tadabburin su sannan ka san tarihin al'umman tarihin umam tarihin waɗanda suka gabata za su fasa maka su baka bayanin abin da yazo alqur'ani da sunna a dunkule ina asbabul khair wa sharr to abu na biyu wanda shine cikon abubuwa guda biyu waɗanda da su ne tatimmu sa'adatul insani wa falahu shine yace wal amru tsani an yahzara mughalatata nafsihi lahu dan adam ya guji yaudarar kansa ko kuma zuciyarsa abinda zuciyarsa zata yaudare shi da shi abinda zuciyarsa zata yaudare shi da shi ala hadhihi al-asbab dangane da waɗannan sabubba wa hadha min ahammi al-umur wannan yana daga cikin mafi muhimmancin al'amura fa innal 'abda ya'rifu anna al-ma'siyata wal-ghaflata min al-asbab al-mudirrati lahu fi dunyahu wa akhiratihi في دنياه واخرته ولا بد با مكوا باوا يا سان cewa saban Allah daga fala ga barin Allah yana daga cikin sababbai masu cutar da shi a rayuwarsa ta duniya da ta lahira ba makawa bawa ya san wannan ya san saban Allah da gafala da markanwa da manta Allah zai jawo masa matsala a rayuwarsa ta duniya da lahira suna daga cikin asbabu wanda suke haifar masa da wannan sabo da gafala da barin Allah walakin tughalituhu nafsuhu sai dai ransa za ta rika yaudararsa zuciyarsa za ta rika yaudararsa za ta rika gaya masa ƙarya za ta rika gaya masa kuskure shi kuma yana amincewa yana yadda ta hanyar yaya bilittikali ala akhwillah ta rika yaudararsa tana gaya masa ƙarya da ya rika yin tawakkali na ƙarya dogaro na ƙarya akan afuwar Allah da gafararsa taratan a wasu lokuta ko a wani lokaci a wani lokaci kuma bittaswifi bittaubati taratan a wani lokaci kuma ta sa shi ya rika jinkirta tuba wa bil istighfari bil lisan taratan a wani lokaci kuma ta rika ce in kana ga kana istighfari da harshe kai shikenan wa bil fi'l al mandubati taratan ko ta sa shi ya rika aikata mandubi kaga kana aikata mandubi kana aikata abin da yake mustahabbi wannan shikenan koda kana saban Allah koda kana gafala gabarin umarnin Allah wannan ba za ka cutu ba wa bil ilmi taratan lokacin da kai malami ne ka san Allah kana karantarwa saboda haka koma mai kai wannan zai cece ka wa bil ihtijaj bil qadari taratan wannan lokaci ta hanyar hujja da kaddara cewa abinda kai ai kaddara ce Allah ne ya rubuta maka to ya za ka yi wa bil ihtijaj bil ashbahi wan nuzara'i wannan lokaci kuma ai ga wana wana iri na ne shi ma yayi ga wana wana ai duk matsayin mu da shi ma musulmi ne ai shi ma yana yi wa liqtida'i bil akabir taratan da kuma koyi da manya cewa ga suwa da suwa da ba matsayin da suke da shi su ma fa da su a cikin harkan nan me yasa zaka da ni to malai yace mutun ya gudu wannan zuciyarsa zaka rika ga masa ƙarya bayan ya san matsalar saban Allah ya san matsalar gafala da rafkanuwa ga barin Allah ya san wannan ya san kuma suna daga cikin abubuwan da suke tutar da mutun a duniya da lahira dan adam ya san wannan ya fahimci wannan ya gane wannan amma zuciyarsa zaka rika yaudararsa za ta rika gaya masa ƙarya cewa Allah ai afuwun gafurun ne gafurun rahimun ne mai afuwa ne mai gafara ne mai jin kai ne ta haka ka je ka yi abinda kake yi ai Allah mai afuwa ne ka damu kanka ko laifinka ya yi tsiri ya haɗe da sama ai in ka Allah ka je Allah zai maka afuwa sai ta rika gaya masa wannan ya san laifin yana da matsala amma zai ci gaba da yi saboda ta ce ya dogara da afuwar Allah da gafararsa wa bittaswifi tauba wani lokaci kuma kai idan aka dan dau lokaci haka sai ka tuba wani abu da yake nema saboda haka ya shiga hanyar da ba daidai ba ce kai in ka samu sai ka tuba wato yanzu ka tuba ka bari sai ka samu ka shiga in an samu abin da ake so sai kuma a tuba sai a gina masallaci sai a biya wasu umara a biya wasu haji a dan yi sadaka a dan yi ihsani a dan sayi qur'anai a kai masallaci duk wannan zai kankare maka abin da kai ya san abin da yake ba daidai bane yana wa wasan dukiyar al'umma yana ce amma ransa zuciyarsa tana biya masa wannan wani ya taba zuwa ya tambaye wani malami ya tambaya ko kuma wanda dai ake ganin shi malami ne ya tambaye shi cewa gashi aiki yake a kamfani amma suna yacciwatuwa in an sayi abu guda 100 sai su rubuta 80 20 din ya shiga aljihunsu ya hukuncinsa ta kanta wannan tambayar izgiliti ka ci dukiyar wani kai taɗin taka ce ya hukuncinta inda shi ne mai kamfanin ya hukuncinta ba zai wata tambayar ba sai dai ka ji ana rigima da shi amma tunda shi yake ci to ya hukuncin sai wanda ya budi baki ya ce ka ci gaba in ka samu jari ka daina to kaga a ci gaba da laifi nan gaba a daina
ka gani
waye gaya masa cewa a daidai lokacin da yake abin Allah ba zai kawo mutuwa ta dauke shi ba afa amina ahlul qura an ya'tihim ba'suna bayatan wa hum na'imun aw amina ahlul qura ya'tina ba'suna duhan wa hum yal'abun afa aminu makra Allah fala ya'minu makra Allah illa al-qawmul khasirun kowane lokaci ubangiji ya iya kama ka da azabarsa ba gaya maka zai ba lokacin da aka mutu lokacin da Allah zai karbi ranka sai an yanzu kana samartakan nan taka kana cikin waɗannan ƙananan shekaru to ka tsaya ka gongoje ka tsaya ka hore ka more in yaso in an girma a kame kai wai lokacin sa ne mutum nawa ne cikin irin wannan mutuwa ta su tafi da shi wa bil istighfari bil lisani taratan sai ka kai istighfari ai da abinda mutum yake in yace astaghfirullah shikenan an kankare masa akwai wani wanda naji kullun hadisin sa in yazo da magana laifuffuka ma asarra man istaghfara wa in ada fil yawmi 70 marra a juma kadan ya ci annabi zai ma asarra man istaghfara wa in ada fil yawmi 70 marra wanda duk yake istighfari to ba za a ce ya doge akan laifi ba koda zai maimaita shi sau 70 a kullun sau 70 a kullun to ba za a kira shi musir ba matakar dai zai iya ce astaghfirullah a juma ya kuma iya ce astaghfirullah wannan wani malami ne na tafsiri haka da je na ta faɗa ma asarra man istaghfara walau annabi ya ce ma asarra man istaghfara walau 70 marra kaga nan na farko hadisin dhaifi hadisin Abu Dawud da Tirmidhi sun rawaito hadisin Abubakar Siddiq shi kansa Tirmidhi ya faɗi cewa isnadin sa laysa bil qawi akwai ruwaya wata ruwaya a cikin al-mu'jam at-tabarani a cikin kitab ad-du'a na at-tabarani ضعيفه جدا موضوعا شيء شديده الضعف هكذا حديث ما بينتا ما سنن النبي كاي تغاوا متاني هكا زغا سككي كنا تجرئهم على معصيه الله على معاصي الله با تربيه كتي باسو با انا كان شاو متمر متن حديث الرجاء لوكاشين دا متن يكي غنين ياي ليففكا كمر الله بزي يافي متا با ya zo zuciyarsa ta karaya yana ganin shin anya koya ma iya tuba ya fai kaza ya fai sai a yi ta karanta masa a hadisin raja dan a lokacin yana cikin tsananin tsoro kada tsoro ya ci galaba a kansa ya ci gaba da abin da yake to sai a karanto masa a hadisin raja amma mutane haka ana zaune lafiya to sai ka hada duka biyu hadisin raja nususul raja da nususul الترهيب حكى القرآن يرك حدث إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول حكى الله يكي حدث غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين حكى القرآن يكي هذا أبن إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب وبنجي هكا يرك هذا أبن فهكا كماتا كرك هذا متاني فكان الرجاء دا الخوف كان جانب الرجاء يرين جاي كان جانب الخوف يرين جاي الخوف والرجاء كمر جناحان ني كمر فكافكين ده سو ني دان ادم يكي تفيا يطير في سيره الى الله ان اكرس ده جناح تو كاي ده كسن تصو ان تشري مسا فيكن سدايا ان زي جي فادوا زي لا يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء ولا يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف بل يكونا متساويين حكا هي كماتا amma sai a ajiye janibul khawf sai ta ka janibul raja ko ka samu wasu kuma janibul khawf kawai za su yi ta kawo ba janibul raja kowane ana duba irin yanayin da yake to irin abin da za ka mutumin da ya zo maka zuciyarsa ta karaya ya yi laifuffuka manya-manya yana ganin kamar ma ba za a yafe masa ba kawai shi sai ya ma shiga wuta kawai irin masu cewa kai ni fa kawai ka kyale ni fa ni sai na shiga wuta fa to irin wannan sai a zaunar da shi sai a ta karanta masa ahadithul raja Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza Allah ya ce kaza dan a sa zuciyarsa ta yi laushi ya fahimci cewa ubangiji yana yafewa yana gafartawa kai zai ka tuba ka ce ka daina ka dawo ka zama mutumin kirki za a karɓi tubanka Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza ana ake karanto ahadithul raja amma ba ka zauna ka tara mutane kawai kana karanta musu ahadithul raja ka tafi ka bar su haka ba anan zuga suka ke yi to shine malam yake cewa wa bil istighfari bil lisani taratan, wa lokaci kawai zan sa tarika rudansa ai in kai astaghfirullah shikenan ka gama, wa bi fi'l al mandubat taratan dai ka in kai azumin arfa yukaffiru sanata al madiya, saboda haka kawai da abin da kake yi kaje kai ai shikenan. Ko in kaje haji an ce duk wanda ya haji za a kankare masa laifukan sa, sai mutum ta tafka tsayarsa sai lokacin haji yayi ya ruga je ce zai haji ya dawo ka yawma waladatu ummuhu, to ya dawo sabo ba komai yanzu dan ya dora yanzu wancan an kankare masa. Wa bil ilmi taratan, ko kuma a ashir kan nuna ai shi malami ne, ta shi malami ne, to dan me za a matsa masa, mu mun sa abin da ba ku sani ba, muna gani abin da ba ku gani, mun san yadda za a saba, mun san kuma hanyar da za a ba fita. Wa bil ihtijaj bil qadari taratan, mun koyar kan haka hujja da kaddara, haka hujja da kaddara, ai abin nan Allah ne ya kaddara, kaga ka kyale ni abin nan da ka gani ina yi Allah ne ya kaddara, sai ran da Allah ya kaddara zan bari sai ka gana bari, sai hujja da kaddara. Amma duk abin da ya shafi maslahata ba zai maka hujja da kaddara ba, sai abin da ya shafi saban Allah. Wa bil ihtijaj bil ashbah wal nuzara, lokaci kuma ya rika maka hujja da ire-irensa da makamantansa, wani ma ba musulmi bane ko kafi shi musulunci ne, irin wannan zaka same shi a cikin yan siyasa, in wani yana so ka gyara da tidalla kai kadai ne musulmi, mu ma fa musulman nan ne, mu ma fa muna sallan nan, mu ma muka zaka 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 kai kadai zaka, wato suna nuna cewa su ma fa ba fa maguza bane, zo musulmi ne, mu zaka gaya wa musulunci, mu zaka gaya wa kaza, mu zaka gaya wa kaza, maimakon ya yi kokarin tunanin ya gane abinda ake cewa din nan kuskure ne, kuskure ne ya bari ko ko a'a sai ya rika maka hujja da to ai wane ma shi kafi shi musulunci ma ai musulmi ne, kuma duk da shi ake harkar nan dan me kai zaka damu, ko kuma al-iktida'i bil akabir taratan ukhra, wani lokaci kuma a ce ai ga suwa ne in ilimi ne na addini sun fika, amma duk harkar nan da su ake damawa kai yanzu kawai zaka zo ka tsagalgale ka ce kaza 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 ai da abin nan kaza ka to ga wani shi ma da shi ake ai rika hujja da wasu manyan ko wani laifi ne a ce to ai wani ma yayi me to ai wani ma ka duba yadda yake ai shi ma yayi, to wannan duk mughalata ce ta shaydan ta nafs, zuciyar mutum ce al'amaratu bisu, zaka duk da ya gane fa ya yarda cewa sabon Allah da gafala yana da cikin matsala a rayuwar duniya da lahira, amma zuciyarsa zai ta rika karanta masa irin waɗannan mughalata din, ce to dole mutum ya guji wannan in yana so ya samu sa'ada da falaha, in ba haka ba zai cika sa cikin matsala. Ibnul Qayyim zai cika kawo misali na irin yadda wasu zuciyarsu take wofintar da su ta jefa su cikin kurakurai tare da cewa suna da wani abu na ilimi, su ne misalan da za mu karanta insha Allah a darasin mu na sati mai zuwa bi iznillahi ta'ala, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil mursalin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ga wannan da ya rubuto takarda yake cewa mallaka ina son karin bayani dangane da matsayin wannan hadisi da ingancin sa. Hadisi ne dogo da ya rubuto da Hausa, ce wani bayahude mai suna A'tal ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yake ce masa ma'aikin Allah ni ina son zan yi ma wasu tambayoyi waɗanda suka dade suna yi min kaikayi a cikin zuciyata, in har ka amsa min su zan musulunta a hannunka. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tambaye abin da kake so ka tambaya. Sai Abul Ammara sai Abul Ammara ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa da dama, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana amsa masa kuma yana gaskata ma'aiki har ya zo gunda yake cewa ka bani labari akan wasiyinka dan baya kasancewa ga wani annabi face yana da wasiyin annabi Musa alaihi salam shine Yusha'u bin Nun. sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace shine Aliyu ibn Abi Talib, bayan sa sai ƴaƴansa Hassan da Husaini alaihi wassalam, kuma jikoki na sai limamai tara daga ƴaƴan Husaini, sai bai Yahudi a atsal yake kiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, ya sake kiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ka faɗa min su, wato su waɗannan jikoki. Sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce bayan Husaini ya shuɗe sai ɗansa Muhammad, sai ɗansa Ja'far, sai ɗansa Aliyu, sai ɗansa Muhammad, sai ɗansa Aliyu, sai ɗansa Hassan, sai ɗansa Al-Mahdi Al-Muntazir, sai Abul Ammar ya musulunta ya kuma yi godiya akan haka. Shin malam wannan hadisi ba zai zama hujja ba akan cewa khalifofi 12 ne aka sani ba guda 4 ba? Ina nan ina sauraron ka. Malam kayi adalci, ni mai neman gaskiya, ni mai neman gaskiya ne ko da yaushe. Assalamu alaikum, ka huta lafiya. To wannan hadisi gashi dai kamar yadda kuka ji, ina zaton kowa wanda aka bashi wannan hadisin daga dandanan sa ma sai da wannan hadisi ya sa gaba. Inda ce akwai wannan hadisin, ai da kowa ya zama dan 12 da wanda ba wanda ba zai zama imami isnai ashari ba. Akwai abin da ya kai wannan fitowa ƙoro-ƙoro haka, ƙoro-ƙoro haka da manyan baki. Shi kansa bai gaya mana wayar waito hadisin ba, ba a faɗi masdar ɗin ba ko sahabin ba, ba a faɗa ba, ta kawai ta Yahudi. To kowa ya ga dama yanzu ba zai rubuta wannan, bai ce wani bai Yahudi, wani kuma in ya ga dama ya ce wani ba Nasare, wani ya ga dama ya ce wani ba Majuse, wani ya ga dama ya ce ma wani kabila Bahaushe ko abu ne da in ka ga dama za ka faɗa. Illa iyaka shi hadisi ka'ida ce da shi, idan ka ce akwai hadisi kaza, waye ruwaito shi, kuma ina isnadin sa, su waye a cikin isnadin nan, wane da wane da wane, ya tarihin su yake, yaya nagartar su, ilimin su, adalcin su, amanar su. Amma kawai ka shaƙe iska ka ce hadisi ya ce ko wani bai Yahudi, na farko ne wannan ƙarya ce, ƙarya ce zallarta zunzurutunta, ba wani hadisi da ya ce haka. Akwai wasu hadisai da ba su inganta ba na ƙarya, ɗan gajajjeru ne su ma, ba su yi tsawon haka ba, ba su yi tafsirin haka ba. Akwai wanda Kamil ya kashi, Ibn Adi ya kashi a cikin Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal, tarjamar Shariq Ibn Abdullahi Al-Qadi, wanda aka ce Salmanul Farisi ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce waye wasiyinka? Sai bai bashi ansa ba, sai ya kashi gari ya kirawo shi ya ce wasiyi na shi ne Ali. Iya nan hadisin ya tsaya. Sai wani na riwayar Ibn Buraida an abihi, da ita ma riwaya ce wacce take mawdu'a, ta ƙarya ce, isnadin Muhammad Ibn Humayd Ar-Razi, waccan kuma isnadin ta akwai wani Nasir Ibn Abdullah, wanda dukkaninsu malamai sun yi kace-kace da su, maƙaryata ne. Sauraka an kai ka koma tanzihu shari'a na Ibn Arraq, za ga hadisan waɗannan guda biyu dukkaninsu hadisai ne rubabbu na ƙarya baragulli, amma su ma ba wannan kissar ba Yahude waye. Abinda za ka samu a cikin littattafan firaq, a cikin littattafan tarihi, da Yahudan da ya fara cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam da wasiyi shi ne Abdullah bin Saba, a zamanin Sayyidina Usman wani bai Yahude ne da ya yi da'awar musulunci, ya shigo musulunci domin ya cutar da musulunci, sunan shi Abdullah bin Saba al-Yahudi, wanda aka fi sani da Ibn Sauda, ya shigo musulunci domin ya yi wa musulunci illa, yake nabi yana da wasiyi, shi aka san yana faɗa wannan magana, inna li kulli nabiyyin wasiyya. Saboda kamar yadda Annabi Musa yake da wasiyinsa, yake da wasiyinsa Yusha, to shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wasiyinsa Ali. To da nan ya rika yawo ya je Hijaz, bai samu karɓuwa ba, ya gangara ya tafi Kufa, ya tafi Basra, ya tafi Kufa, ya shiga Sham, ya tsira tare da suka sayyidina Uthman. Wannan shine abin da wannan shine bai hudan da aka sani ba, wani bai hude da yazo zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, ya rubu sayewa Annabi sallallahu alaihi wasallam tambayoyi kuma yana gaskata shi. Sai kace malaika Jibrilu wai ga shi fa jimna lahu yasalu wa yasadduku, to dan ba sai kace shi ba bai hudan yana tambayar musulmi, amma zo yana tambaye shi yana gaskata shi. Hadisin ma yadda shi ya rubuta shi ya fara da cewa ya ma'aikin Allah, to kaga ya gama kuma me kuma yake jira tun da ya yadda ma'aikin Allah ne. Saboda haka wannan hadisin ƙarya ne, ba gaskiya ba ne. Wanda duk ya ce maka wannan hadisin gaskiya ne, to ka gaya masa ya baka sunan mai ruwayarsa, sannan ya baka isnadinsa, sai a kawo mana nan. Bamu ce shi ya ba mu isnadin, ya ba mu ruwayar, ya ba mu isnadin, sai kai kuma sai a baka fiɗa a kaji. Amma na gaya maka wannan ƙarya ce. Inda da wannan aida da ba za a tsaya ai ta wani rigima ba, wanda ya ce ‘yan matan gidanmu ne suke sanya doguwar riga, wato after dress, su fita zuwa unguwa ba tare da hijab ba, kuma wani bangare na jikinsu yana bayyana, sai aka hana su, sai mahaifiyarmu ta ce sai sun sanya kuma sai sun fita zuwa unguwa a haka ba tare da sun sanya hijab ba. To shin zan iya daukar kaya in kona dan in raba su da irin wannan shiga ta fitsara? To wannan wace irin mahaifiya ce, wace irin mahaifiya ce wannan, wanda za ta yi, za ta so ta jefa ƴaƴanta cikin halaka? Allah ya ce ku anfusakum wa alaikum nara, ku tsare kanku, ku tsare iyalanku daga wuta, ita kuma ta rika tura iyalanta cikin wuta, ta rika tura ƴaƴanta cikin halaka. Maganar da muka gama kenan, irin su ne daga baya su suna nadamar banza, nadamar wofi, sun kiyarda su bi hanyar Allah, suna zira kansu da ƴaƴansu cikin ayan halaka, daga baya kuma wani abu in ya faru zo suna wayo wayo da na sani. Saboda wannan ba uwa bace ta gari, wannan ƴaƴa ba su dace da uwa ta gari ba, gare su san haka, su san cewa abinda take yi musu, wato tana musu ingiza mai kan turuwa ne, za ta cutar da su. Kai kuma abinda za ka yi kokari ka yi shine kai ta kokari kai ta nuna musu illar abu, kai ta nuna musu sharrin abu. In kana da ayoyi da hadisai da suke magana akan shiga da umarni da Allah ta'ala ya yi wa mata na saka mai sun shiga ta musulunci, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin zalika adna an yu'rafna wa la yu'zai, ka karanta musu ayoyin Allah da aka ce a umarci matan mu'minai da su yi shiga sutura, su sa hijabi, su rufe jikinsu, kada su bayyana tsiraicinsu, wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna ila akhir al-aya, kada su bayyana tsiraicinsu ga wani wanda ba muharramin su ba, ba mijinsu ba. Ka karantar da su wannan, ka nuna musu illar irin wannan shiga da suke yi ta fitsara, da abinda za ta janyo musu a rayuwarsu na lalacewa da tabarbarewa. Kai ta kokarin su gamu gamsuwa a zuciya, domin raqaba zati mutun ya gamsu a zuciya shi yafi komai. Su da kansu za su tattara wannan kayan su watsar ko su kona, amma idan ka kona ma in dai abin yana nan a cikin zuciyarsu, uwarsu tana nan mai daure musu gindi, to za a samo musu wasu, kai kuma za a sa kafa wando ɗaya da kai ba tare da ka cimma buƙatar ka ba, kuma watakila ma su samu fiye da yadda ka kona musu. Da ka kokarin abin, ka kona abin daga zuciyarsu, ka kona abin daga zuciyarsu, inda a ce idan ka kona din ba za su samu wasu ba, za su yi shiga kuma ta mutunci, to da sai a ce kai. To amma idan ka kona din kuma sun je sun ci gaba sun samu wanda suka fi wannan, kuma watakila daga nan ma su ƙara nesa da kai, ba za su ƙara ma sauraron ka ba, inda suna dan sauraron ka, yin wannan ya sa su ƙara ma fazama. Shi ya sa ake son ka gamsar da mutum da dalili da hujja, ka gyara masa zuciyarsa, ta gyaru ta karɓi abu, ya fi kai masa ci da ƙarfi. Shi ya sa addini ma ya ce ka a tilasta mu ne ya shige shi da ƙarfi, la ikraha fi din, ka tabe dan ka tilasta masa ba zai rike addinin ba, saboda tilas ya shiga, dan san da ya samu dama fit zai fita, kuma ba ya da wani amfani ya zo yana yin abin da ba bai yarda da shi a cikin zuciya ba. Don haka ka ci gaba da karantar da su, kana musu wa'azi, har su da kansu su fahimci abin da suke kuskure ne su bari. Ita ma mahaifiyarku ka ci gaba da yi mata wa'azi, don ita kanta tana buƙatar ita ma a yi mata wa'azi akan wannan mataki da ta ɗauka. Wannan kuma yana cewa a yi masa ta'arifin, a yi masa bayani akan ta'arifin bid'a, wanda Abu Ishaq Ash-Shatibi ya kawo, nacewa tariqatu fi din muhtara'a tudahish tudahi yarbuta da dalu da ha da ba ce tudahi shar'iyya yuqsadu biha as-suluku yuqsadu fi as-suluki 'alayha al-mubalaghatu bi ta'abbudi lillahi ta'ala. Wannan bayani ne da Imam Shatibi cikin littafin Al-I'tisam yayi ta'rifin menene bid'ah, yace wata hanya ce kirkirar riya a addini wacce take kama da addini, take kama da shari'a. To sai bid'ah da mun bata zuwa da kamanni na saban Allah na nazari, kar har za ta shigo ayyar zikiri, sallah, wuri, wani abu ne da za ka kaman addini ne, san manzon Allah, wani abu irin wannan. To zahir shari'i tana kama da hanya ta shari'a, amma ba ita bace. Abinda kuma yasa ake kirkiro ta a riƙa yin aiki da ita shine wai akai matuƙa wajen bautar Allah, saboda ka sai a ƙara wasu abubuwa da shari'a ba ta zo da su ba akan wanda shari'a ta zo da su, ana ga ƙarin wannan kamar ka kai matuƙa ka ƙara ƙaimi wajen bautawa Allah. To ita bid'a da wannan ake shigo da ita a addini don a nuna mutane kuma su samu karɓuwa. Sai wannan da yake cewa ko ya halatta mutum ya saurari karatun wani malami ta hanyar cassette ko CD ko ta waya, wato handset, kuma ya karantar da abin da ya saurara ba tare da ya zauna gaban wani malami ya karantar da shi ba, kamar kira'ar Qur'ani ko fassara ta tafsiri ko hadisi da wani karatu na addini. Hanyoyin samun ilimi suna da yawa. Daga cikin hanyoyin samun ilimi akwai ka saurari karatun tafsiri ko hadisi ko fiqhu ko aqida a cassette ko a abin da, wannan duk hanya ce ta isar da sako kuma ta ilmanta. Akwai da yawa daga cikin malaman da baka taba ganin su waktu amma kuma ka amfana da su da yawa, ka amfana da karatun su. In ba dan haka ba, me amfanin a rika dauka a cikin CD da cassette? Sai dai ka sani abinda ka saurara ka fahimta shi zaka karanta, shi zaka gaya mutane. Wato kada dan ka dan kama fara kama tasha nan da can, kai ma ka bude taka kanka taka tashar daban, abinda baka san shi ba, baka taba karanta shi ba, kawai ka nannago shi ka ce shi za ka karanta, to anan za ka yi barbabiya tunda baka karance shi ba, ba karantar da kai ba. Amma abinda ka sani ka karantar da wanda ka sani, wannan ba laifi ka karantar da, amma wanda zai zo ya kinkimo Alkur'ani ya ce zai tafsiri, wannan babban abu ne. Ba za a ce kawai ka je tafsiri a kasar ba, ka je kai ma ka baje kolin ka ce za ka yi tafsiri. Alkur'ani ya fi gaban haka, ballantana kira'arsa, wanda ba ka ce kawai ka ɗauki kira'a daga kasir ba, dole sai ka zauna gaban wanda ya san kira'a ɗin, don wani abin za ka sata kana faɗarsa daidai, amma ba daidai kake faɗarsa ba. Za ka riƙa jin kunnen ka riƙa gaya maka kaza ake cewa, amma ba haka ake cewa ba. Zaman ka gaban malami shi zai sa ka karanta abin daidai, amma wanda baya hana ka amfana ka fa'idanta da abin da ka ji a cassette ko a CD, kuma bai hana kai ma ka isar da wannan sakon da ka ji, amma kar ka wuce iyaka. Akwai masu cewa Allah ya ce ta shin taimake ka, shin ina ma'anar wannan magana a shari'a? Da wannan siga Allah ya ce tashi in taimake ka, babu wata aya tashi in taimake ka. Da wannan sigar in ka ce Allah ya ce tashi in taimake ka, kamar abin da ya tashi in taimake ka shine maqulul qawli, da ka ce ya ce, inda cewa kai Allah ya nuna bawa ya tashi yayi wani abu zai taimaka masa, to wannan ne Allah ya nuna haka. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana in tansurullaha yansurkum. Wato in ka tashi kai wani abu, kai ma sai Allah ya taimaka maka akan wannan abu. Wannan akwai abin da yake nuna haka, daman duk karatun da muke yi shine ka tashi kai wani bai ta bangaren ka sai kuma Allah ta'ala ya taimaka maka, shine al-akhdhu bil asbab ma tafwid al-amr ila Allah. Amma ka ce Allah ya ce, wasu sun dauka ma aya ce ta Al-Qur'ani, wasu da dama da za ka sanar ce Allah ma ya ce, to wani abin da yake dauka Al-Qur'ani ne ya kawo aya, zaka ga wannan kum ansuruka ko kum usaiduka ko kum wala, babu wannan aya Al-Qur'ani. Amma da cewa kai Allah ya nuna a cikin ayoyinsa cewa in bawa yayi tashi ta bangaren sai wani katabun zai taimaka masa, wannan akwai ayoyi da suka nuna haka. Mutum ne yana tuki sai wasu mutane biyu akan babur suka fada masa, suna cikin halin maye na giya kuma ba su da addini kwata-kwata, sai ya bige su har suka mutu, shin malam akwai diya ko kuma azumi da mai motar zai yi? to abin tambaya anan me yake nufi da ba su da addini kwata kwata yana nufin ba musulmi bane ko ko a'a kawai da yana nufin yan iska ne yan giya ne kawai yan iska a in musulmi ne maganar sun sha giya duk wannan ba zai fitar da su daga musulunci ba suna nan a musulmi kuma ayar da sai magana akan kashe mu'mini ta tabbaka akan su dan kalmar mu'mini ba ana nufin mu'mini cikai wanda Allah ta'ala ya ce ulai kaumul mu'minun haqqan ba ana nufin asulul iman sun yadda da Allah da mala'iku da manzanni duk waɗannan usulul iman din guda shida sun yadda da su ba su yi abin da ya kafirta su ba to dai dan sun sha giya suna nan a musulmin su saboda haka hukuncin wanda ya kada musulmi yana nan saboda haka abinda zamu nemi mu sani meye ba su da addini kwata kwata maguza ne in maguza ne to babu kafara ba maganar kafara don kafara ta zo a siyakin kashi mutum mumini cikin bisa kuskure sannan kasancewa su suka auko maka duk wannan ba zai fitar da shi don kuskure ba dama ai shi ne wannan kuskura ba dan da kai ka auka musu kaga ai kai kisan ganganci da a ce kai ka nufe su ka je kawai dan sun sha giya ka ce ba za ka ture su ka kai kisan ganganci amma su suka auko maka ba tare da ka kula ba ka buge su to kai kisan kuskure saboda haka kisan kuskure yana nan da abin da ake bayarwa na diya da kafara a waɗannan su ne tambayoyin da muka samu da fatan abin da muka yi daidai Allah ya bamu lada abin da muka kuskure akwai na manta akwai a CD na tafsirin Ramadan na wannan shekarar 2023-2012 na wannan masallaci wanda Sheikh Yakub Musa Hassan Katsina Sautu Sunna ya gabatar a wannan abin nan a wannan masallaci akwai CD sa a MP3 ana samu saboda ka sai a nema domin a karu da abin da aka karantar Allah ta'ala ya bamu dacewa wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.